Daga nan birnin Washington, gunduma Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24, 20, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Grace Alheri Abdice tare da Mahmud Lalo muke farin cikin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu ji ra'ayoyinku ne kan darasin da baƙaƙen fata musamman shugabanni za su iya koya daga shugabancin Barack Obama, baƙin fata na farko da ya shugabanci Amurka cikin sama da shekaru 200. Kamar kullum, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kuma tsunduma kansa a cikin wata sabuwar takaddama da hukumomin tattara bayanan sirrin kasar kwanaki hudu kafin a nutsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 45. A wata hira da ya yi da aka yi da shi a ranar Lahadi da ta gabata, daraktan hukumar tattara bayanan sirri ta CIA mai barin gado John Brennan ya ce Trump ba shi da cikakkiyar fahimtar irin barazanar da Rasha ke yi ga duniya. Yana mai sukar ɗabi'an nan da Trump ke yi ta garzayawa shafin Twitter ya rubutu a duk lokacin da aka yi magana a kansa, ɗabi'ar da ya ce ba za ta kare muradun Amurka ba. Cikin sa'o'i, Trump ya mayar da martani ga Brennan da sabbin sakonnin Twitter, inda ya tambaya shin ko Brennan ne ya yaɗa labaran nan da ba a tabbatar ba, wanda kafafen sada zumunta suka ɗauka da ake zargin Trump da yin wasu ayyukan lalata a wani lokaci da ya ziyarci Moscow, babban birnin ƙasar Rasha kenan. Rasha dai ta musanta wannan batu. A wani labari ne daban kuma, har ila yau Amurkan hukumomin ƙasar sun ce sun kama matar Umar Martin. Mutumin nan da ya buɗe wuta a wani gidan rawa da ke Orlando ya kashe mutane sama da 49 a bara. Attorney General Loretta Lynch ta yi wacce ta tabbatar da kama Nur Martin, inda ake zarginta da yi wa shari'a katsalandin a lokacin bincike. Shugaban Gambia Yaya Jammeh ya gabatar da wani korafi a gaban kotu da nufin hana rantsar da shugaba mai jiran gado Adama Barrow a ranar 19 ga watan nan, da kuma hana duk wata jam'iyya ta rantsar da sababbin zaɓen shugaba. A wani jawabi da Yaya Jammeh ya yi ta kafar talabijin ranar Lahadi ta gabata, shugaban ya ce ba lallai ba ne sai an rantsar da shugaba a wannan rana.
The so-called date of 19th of January is not cast in stone. As we have an injunction in the court and we have a
formula. Ya ce a kundin tsarin mulkin Gambia wannan rana ta 19 ga watan Janairu ba an rubuta ta ba ne a kan dutse da ba za ta gugu ba. Kamar yadda kuka sani, akwai korafi a gaban kotu da ke nuna cewa muna da matsala da zaɓenmu. Saboda haka a kowace jam'iyya ta jira sakamakon zaman wannan kotu. Shugaba Jammeh, wanda ya mulki ƙasar ta Gambia har na tsawon shekaru 22, ya sha kayi a zaben da aka yi ranar 1 ga watan Disamba bara. Da farko ya amince da shan kayi, inda har ya kira abokin hamayyarsa Adama Barrow ya taya shi murna. Amma kusan mako guda bayan haka sai jam'iyyarsa ta shigar da korafi cewa an tafka kurakurai a zaben. Yanzu haka dai kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS, ko kuma CDAO, ta sa dakaranta cikin shirin kota-kwana da nufin kawar da gwamnatin Jammeh da ƙarfin tuwo, muddin ya ki sauka a ranar da wa'adinsa zai ƙare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka saba yi a duk ranar Litinin ta uku a watan Janairun kowace shekara, a yau Amurkawa suke bikin tunawa da jagorancin Amurkan nan ɗan asalin Afirka Martin Luther King, wanda ya jagoranci fafutukar samar da 'yanci ga baƙaƙen fata, wanda kuma aka harbe shi a shekarar 1968. A duk faɗin ƙasar ta Amurka ana hutu a yau Litinin, inda ake ta wasan fareti da shirye-shiryen da ake yi a unguwanni da kuma aiwatar da aikace-aikacen tallafawa al'umma da nufin karrama Mr. King, wanda ya taɓa samun lambar yabo ta zaman lafiya a shekarar 1964. Dubin dubatan mutane ne ake sa ran za su yi suke fareti a duk faɗin ƙasar ta Amurka a yau, yayin da wasu ɗaruruwa kuma suke zanga-zangar lumana a ɗaruruwan birane da garuruwan ƙasar ta Amurka. A yau Litinin, shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta yi alkawarin za ta nemi cimma matsaya da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da zaran an rantsar da shi a wannan mako. Amma kuma ta dage cewa nahiyar Turai za ta shata makomarta da kanta duk da irin bambancin ra'ayi da suke da shi da Trump. Waɗannan kalamai na Merkel wato martani ne ga kalaman Trump bayan wata hira da ya ƙarshen makon nan da ya gabata, inda ya nuna rashin fahimci wato muhimmancin kungiyar tsaro ta NATO ya kuma soki yadda ƙasar ta Jamus da nahiyar Turai suka tafi yadda batun shigar baki wato bakin haure lamarin da yake Jamus din ta tafka babban kuskure. A cewar Merkel, yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin, ina ganin makoman mu a hannunmu take, kuma nayi amannin cewa kanmu a haɗe yake. Shugabanta Jamus tana nuni ne ga mambobin kungiyar ta nahiyar Turai waɗanda adadin su zai koma 27 idan Burtaniya ta fice.
Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya. Yau ya rage kwana hudu wa'adin mulkin shugaban Amurka Barack Obama ya cika bakin fata na farko da ya shugabanci kasar cikin sama da shekaru 200. To, kowane irin alfano nahiyar Afirka ta samu cikin shekaru 8 da ɗanta ya jagoranci ƙasa mafi ƙarfin ikon faɗa a ji a duniya? Tambaya kenan da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya yi wa Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano a ci gaba da nazarin mulkin shekaru 8 na Obama.
A gaskiya dai shi hawan Obama ta fuskar siyasa ne dai ɗaukaka bakar fata cewa yau ga baki ya mulki wata babbar ƙasa a duniya, wanda kuma ya nuna baki zai iya abin da kowa zai iya yi. Wannan ta fuskar siyasa kenan, an cimma wannan nasara. Amma idan muka duba a gaskiya ayyuka da za a ce yau ga wani kuduri, wani abu da Obama iwa Afirka, gaskiya a nan bai wani tasiri ba. Idan ma za mu iya kwatanta shi da kaman waɗanda suka wuce, kaman Clinton, kaga Clinton da Obama, Clinton ya fi Obama yiwa Afirka abubuwa da yawa fiye da ita yanda da shi Obama yi. To, ni ina ganin abubuwa da yawa ne suka sa irin wannan a ciki. Na farko dai, bai fito da wani tsari ba. In ka lura tun daga ma lokacin zaben shi na farko da na biyu, babu wani tsari da ya fito da shi a campaign cewa ga wani abu da zai wa Afirka. Yawanci ya fi mai da hankalinsa ne kan cikin gida, kuma a kan gida din ya yi ta abu a ciki. Sannan na biyu, kuma kar mu manta, ita Amerika akwai tsari da ake tafiya, ko ma waye ya shiga, zaka ga dole ba zai huta daga cikin wannan tsarin data da ake ciki ba, sai dai dan kwaskwalima nan daban wancan daban. Misali, lokacin da ya zo kaga da ya campaign farkon hawan shi da ya ji har ya je Egypt, ai kaga ya fito ya nuna da cewa shi dinnan zai kawo bambanci tsakanin Laraba da Falastinawa da Isra'ila, ya nuna zai ba su tabbaci. Amma da ya je kaga aka goge mai farce, sai gashi yayi shiru, abubuwan suka wuce, sai kwanan nan nema da aka zo kan batun gina gidaje Amerika ta noke ta ki.
Yayin da duniya ke dakon kamun ludayin sabon shugaban Amurka Mr. Donald Trump, masanin kimiyyar siyasa Kamilu Sani Fage ya ce hangen nesa da manufa mai dorewa ita ce hanyar bi ga shugabannin Afirka domin bunƙasa nahiyar.
Hangen nesa da kafa manufa, idan shugabanni za su kafa manufarsu a kan ƙasarsu, su kuma dage su ga cewa yaya za su fitar da mutanensu daga wannan matsala. Wanda a yanzu kamar mu nan Najeriya, kamata ya ce mun ɗau darasi tintini, ba mu zauna muna ta jan abin gaba ba. Yanzu misali kaga har shekara ta biyu ake ciki, amma ana ta kuka har yanzu, ana alkawarin mutane sai ai hakuri ai hakuri. Shi kaga a cikin lokaci kaɗan da hawansa gwamnatinsa ya iya kafa ta, sannan kuma yana da manufa ya tunkari abin da zai yi dandana. Make no mistake, it's the changes.
Shout out Barack Obama, Barack Obama. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Obama boy boy. Now you can hear it in the morning. Obama. And you can hear it in the evening. Obama. Black man and white woman shouting. Obama. Them in the groove and them is moving. Obama. And you can hear them saying Barack Obama, Barack Obama.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Ra'ayoyinku ne kan wato darasi da kuke gani za a iya koya daga shugabancin Amurka da ya kama daga ɗaiɗaikun jama'a da kuma musamman shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka. Kai tsaye muna tare da wani daga Kaduna. Wane ne bisa layi Kaduna?
Sunana Uzaina Mahad Baƙo, wani jami'a daga jihar Kaduna, Najeriya.
To Malam Hussein, barka da yamma.
Zainu mai hata nuna ka jihar Kaduna.
To barka da warhaka, ina gudunmuwarka ga shirin.
A gaskiya wannan shiri ayyuka abu ne yake da matuƙar muhimmanci ga zama masu kori ga wato ƙasar Amurka.
To layin naka na Malam Hussein ya tsinke, har yanzu muna Kaduna. Wake bisa layi? Wake bisa layi?
Lukman Dindir Lere, Samina.
To Malam Lukman, barka da warhaka. An wuni lafiya?
Lafiya talau.
Wane darasi kake gani za a koya a shugabancin Obama?
Yesu, gaskiya a inda na fahimci shugabancin Obama mutum ne adali. Saboda irin ɗin shugabancin shi ne ma yake kasance ko lokacin da ya kai jawabi ne so sarai. A wannan lokaci ya so sarai Amerikawa sosai kai har da mu ma. In Afirka.
To madalla bari mu nufi har yanzu dai muna Kaduna.
To ina wuni alheri?
Lafiya lau. Barka da warhaka.
To yawa, sunana Murtala, ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa to Malam Murtala, barka da yamma.
To gaskiya akwai darussa da yawa wanda shugabanninmu na Afirka ya kamata su koya daga Obama, duk da dai ya ɗan yi 'yan yaƙe-yaƙe, amma ina ga bai kauce musu tsarika ba, wanda ya haɗa kan Amurkawa ya nuna ma kowa ba bambanci da sauransu, har ƙwallon nan da ya zuba na ƙarshe ya ɗan girgiza ni. To haka ya kuma ya nuna ma cewa ƙasashenmu na Afirka cewa kar su dawwama cewa a'a danjinin mu ya haɗa shugaban ƙasa wani babban ƙasa a duniya. Zai dinga mara mana baya ko zai dinga ba mu goyon baya, su ma su kafu a kamar da kai magana da wannan malami a jami'ar Kano, kuma ku kafu da manufofi ku dinga tafiya aka ko da irin manyan kasashen nan sun samu canji shugaba ba zai iya girgiza ku ba ko ya shafi wani tattalin arzikin ku ko manufan ku. A tashi lafiya.
To madalla, mun gode Malam Murtala. To bari mu nufi Zaria, makwabciyar Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wake bisa layi?
Abdulhamid Abubakari daga Zaria City.
Yawa to Malam Abdul Wahib Hamid Abdul Hamid Abdul Hamid
Abubakar daga Zaria City.
To Malam Abdul Hamid, barka da warhaka, ina gudunmuwarka da shirin.
To ni gudunmuwana ni ina so ne kamar yadda Obama yake nuna adalci ga jama'a. To gaskiya shugabannin Afirka su ma su rinka haka, tunda su dai tunda kaga ba zalunci ba sa ɗibon kayan kowa. Sai ga mutum ya gama lafiya lau, ya zauna cikin jama'a, kowa da kowa na san shi. To a huta lafiya.
To Malam
Abdulhamid Zaria City.
To mun gode Malam Abdulhamid. Har yanzu kuma bari mu nufi Jos Kwata ta yamma da Bauchi.
Wake
lafiya lau, wane ne nawa?
suna magana da Abubakar mai shinkafa ni wajen.
To Mallam Abubakar, barka da warhaka. Kai ko ya kake ganin
wannan magana?
Eh.
Yawa, akan Obama gaskiya shi mulkin sa fi sabilillahi lokacin da Obama da ya zata da dauki mulkin America. Amma babu ba zata da yake shi mutum ne mai dan adalci a zuciyarsa. Inga mulkin shi inda ya kasance kuma a tura suna son shi, bakaken fata suna son shi. Mu muna son mu koyi da irin shi, Allah ya bamu irin shi.
To madallas, daga Jos kuma bari mu nufi jihar Taraba. Mu dade tare, wane ne nawa a jihar Taraba? To layin na Taraba ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka sanar, yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan darussa da kuke gani za a iya koya kama daga ɗaiɗaikun jama'a da baƙaƙen fata da kuma shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka kan mulkin shugaba Barack Obama da ya rage kwanaki huɗu rak ya kammala wa'adin shugabanshinsa takwas bayan shekaru takwas. Karaga mulki, to bari mu nufi Maiduguri. Wake bisa layi a Maiduguri.
Abubakar Sharif ne, Hashman.
To Mallam Abubakar, an wuni lafiya?
Yallah, alhamdulillahi.
To barka da warhaka. Kai ko ina naka ra'ayin?
Ina wa ra'ayi da yanda dai Barack Obama.
Kai, yau layin sa Abubakar sai tsinkewa yake daga Abubakar daga zuwa Abubakar a Maiduguri. To bari mu nufi Kalaba. Wake bisa laye a Kalaba?
Aminu Yahuza ne daga Kalaba, Aminu garanti.
To garanti, Allah ya sa wannan layin naka da garanti yau.
Eh, yana da garanti. Wato abinda za mu koya sai dai kawai ce mu bakake na Afirka kawai a ringa kokari ana yin abinda ya dace ga mu na ƙasa matasa. Saboda gaskiya ba ma jin dadin mulkin da ake yi mana na kama karya da kuma yin abubuwan da suke yi da kuɗaɗenmu.
To madalla,
kai fatan mu kenan.
Yawa, to mun gode Mallam Aminu. To bari mu nufi Gombe.
Kuma Yamal Tijeba, Gombe State.
Yawa, to wane ne a Yamal Tijeba, Gombe State?
Abu Kwambo mai gida.
Yawa, to Abu Kwambo, barka da warhaka. Kai ko ina na ra'ayinka?
Ina jin daɗin wannan muduin da kuke yi, kuma na tade ina neman ku ne ban same ku.
To gaskiya yau ka same mu, saboda haka ba da ra'ayinka Mallam Abubakar.
Yawa, to shine jin daɗi na.
Ya wato ina gudunmu ka ga shirin.
To shirin menene ma ku?
Ya wato in baka ji abin da muke ciki ba, bari mu nufi jihar Jigawa, kuma sai ka nisanci radio duk lokacin da ka samu ka kira, sai ka nisanci radio ko kuma ka kashe shi domin ka san abin da muke ciki. To bari mu tafi jihar Jigawa.
Assalamu alaikum, kina magana da Mutala mai Robobi dake jihar Jigawa mai gatari Lahogame.
Ya wato Mallam Mutala, barka da warhaka.
Yawwa, an mun lafiya gari
aiki. Lafiya, lau lafiya, kalau, ina gudunmu ka ga shirin.
To gudunmuwa ta gaskiya, ina bayani akan shugabannin mu. Na Afirka gaba ɗaya mu. Alsasi koyi da Obama. Saboda gaskiya ba kishin koyi baka fata akan Bature. Ya mai da koyi da fata akan da baka fata da baka da Bature ya rufe duk ɗaya ne.
To mun gode Mallam Mutala, bari mu nufi Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi a Sokoto.
Kuna magana da Abdulrashid Jola Musagwarba daga jihar Sokoto, Najeriya.
Yawo Mallam Abdulrashid, kamar layin Mallam Abdulrashid ya tsinke. Katsina, to bari mu nufi Katsina. Mallam Abdulrashid, layin ka ya tsinke, to bari mu nufi Katsina. Kamar muna da matsala da layin Katsina. Katsina, kana tare da mu? To Katsina shi ma an samu miskila da layin nashi. To kamar yadda dai muke sanarwa, idan an samu layi sai a nisanci radio domin a iya samun bada gudunmuwa kai tsaye. Kana kamar kullum, idan muka bada wannan damar, kowane lokaci mukan faɗi abin da za mu yi magana ne a kai. In kana sauraron rediyon ka, za ka san ainihi menene muke magana a kai domin ba da gudunmuwa. To bari mu nufi jihar Jigawa. Jigawa, ke bisa layi.
Haruna Esawa zai gane daga karamar hukumar kasar Hausa.
To madalla, ina gudunmuwar ka ga shirin?
Ni gudunmuwar ta kuma shirin Allah kuma Afirka shawar a kan koyi muradin mulki ko kan mulki irin na shugabannin na shirin turin da shawarar.
Ina jin ka sai dai layin naka baya da kyau sosai, sai ka ci gaba da bayani.
Saboda su shugabannin Amerika su Obama wanda yanzu shora kwana hudu ya rage salon mulkin amin mulkin sai kare.
Eh.
An sa muradin kasar su ne kawai yadda na wasu kasashen.
To madalla, daga jigawa kuma bari mu nufi na jihar Niger.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa laye.
Ina magana da Bello Makeri daga Beji.
To Malam Bello, an wani lafiya?
Lafiya kalau.
To ina gudunmuwa ka ga shirin yau?
Gudunmuwa ta ga shirin yau shine shi Barack Obama, sai dai kawai mu ce Allah dai ya maimaita mana wani shugaba irin. Kuma su shugabanninmu na nan su yi koyi.
To madalla, mun gode Malam Bello, nan kuma za mu dasa aya yau, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan dama. Ga shirinmu na gaba. To madalla, yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fatan kuna nan lafiya, barkanku da zuwa ga shirin labaran wasanni wannan Litinin. Kwanaki biyu da fara gasar cin kofin kalubalen ka na nahiyar Afirka, to Africa Cup of Nations na wannan shekarar ta 2017 a kasar Gabon, alamomi na nuna cewa kungiyoyin da aka rena ko kasashen da aka rena su ne suke taka rawar gani. Kasar Guinea Bissau ba a mazace cewa za ta samu shiga wannan gasa din ba, to amma sai gata ta zo ta ba da ruwa ga ita kanta mai masaukin din Gabon, wanda kuma da kyar ita Gabon din ta sha karshen ta suka karkare da kunnin doki ci 1-1. Yan gaban da suke kallon wannan kwallo sun yi ta ihun murna lokacin da suka ga kasar su ta fara saka kwallo, amma da suka ga abu ya juye sai suka zawo suna ta suka lamiri, suna nuna rashin jin dadin su da kuma nuna cewa su fa wannan tafiyar ba haka suke son a yi ta ba. A daya wasan da aka yi kuma, ita ma Burkina Faso ta baiwa kamaru mamaki lokacin da ita ma haka suka karkare da kunnin doki na 1-1, wanda ba haka aka zata ba. To amma daya daga cikin kasashen da suka fi bada mamaki ita ce kasar Zimbabwe, wacce kowa dauka cewa za ta sha kashi a hannun kasar Algeria, wanda kowa ya san cewa ba kamar lasa ba ce a harkar kwallon kafa a duniya ma ba Afirka kadai ba. To amma sai gashi yan Zimbabwe din sun zo suna neman su ma su ba su ruwa, kai da an ci gaba da kwallon nan ko kuma da ta kare mintoci 8 kafin ta kare din, da watakila an yi abun kunya domin da Zimbabwe ce ta yi nasara. To Allah ya taimake ita Algeria din, shahararren dan kwallon nan nata da ya ci lambar girma na zama zakarin kwallo na shekarar da ta gabata, wato Riyad Mahrez, wanda daman dai shi ya mata cin farko ya zo ya kare na biyu. To ita ma Senegal ta bada mamaki da nasarar ci biyu da ta samu akan kasar Tunisia, ɗaya daga cikin giwayen kwallon kafa na nahiyar tamu ta Afirka. Wannan nasarar da Senegal ta samu ta karfafa mata gwiwa cewa za ta samu nasara ko wasan da za ta yi ranar Alhamis da Zimbabwe, yayin da ita Algeria kuma za ta haɗu da Tunisia duka dai a ranar Alhamis din. A yau Litinin kan kwallon da ake ita ce wacce ta haɗa Cote d'Ivoire da Togo a ɗaya gefe da kuma ɗaya gefen tsakanin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Kinshasa da kuma ƙasar Morocco. To wannan kungiyoyi da ke gasar nan dai an karkasa su cikin rukuna guda huɗu ne. Group A ko kuma rukuni na farko shi ne wanda ya ƙunshi ita mai masaukin Gabon da Guinea Bissau da Cameroon da Burkina Faso. Rukuni na biyu ko Group B yana ɗauke da Senegal, Algeria da Tunisia da Zimbabwe. A rukuni na uku muke da Morocco da Cote d'Ivoire da Congo da kuma Togo. A rukuni na ƙarshe, wato Group D kuma, ake da Uganda da Mali da Ghana da Misira. Sai dai za a lura cewa ba sunan Najeriya a cikin wannan wasa na bana, wanda kuma abun ban mamaki shi ne cewa ƙasar Misira ita ce ta fitar da Najeriya zuwa wannan wasa ɗin. Wani abin da yake da ban mamaki game da al'amarin Najeriya da ya haɗa da Gabon shi ne cewa Najeriya ba ta samu zuwa gasar da aka na cin kofin ƙalubalen ka na Afirka na shekarar 2012 ba, wanda Gabon da Equatorial Guinea suka haɗa ƙarfi suka gudanar da shi. to ba shi kadai ba hatta ita kanta kullun da Equatorial Guinea din ta dauke da ubiniyar gudanarwa ita kadai a shekarar 2015 ita ma Najeriya ba ta shige ta ba a jimillance wannan shine karo na 6 a tarihin wannan gasa ta cin kofin Afirka da Najeriya ta kasa shiga cikin wannan kullun din abun ya faro ne daga shekarar 1998 sannan da 1972 sannan da 1986 da shekarar 2012 da shekarar 2015 da kuma wannan shekara ta 2017 din Najeriya ba ta je ba abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan a huta lafiya
Ranar Litinin ta uku cikin kowane watan Janairu, Amurkawa suna bukin tuna wannan rana da aka ware don girmama wani babban limamin mu Jami'ar Baptist a jihar Alabama dake kudancin nan Amurka, Reverend Dr. Martin Luther King Jr., shugaban kungiyar fafutukan kare ƴancin jama'a ta Amurka kuma dan rajin kawo sauyin zamantakewa cikin lumana. Ranar 15 ga watan Janairu ne zai cika shekaru 88 da haihuwa idan da yana raye. Kamar yanda ya fahimci, sauyi baya zuwa haka kawai sai an jure da yin gwagwarmaya. Dr. King ya shiga sahun masu bayyana fushinsu wajen kauracewa da zaman darshan da gangami cikin lumana da wasu hanyoyin nuna bijirewa cikin lumana. Dr. King ya taba cewar mutumin da ya karya doka da lamiri ya nuna masa rashin adalci ne kuma mutumin da ya amince da hukuncin dauri a gidan yari don ya fadakar da al'umma game da rashin adalcin ta. To zahirin gaskiya yana darajanta doka matuka. Yace don haka wani sa'in da gangan masu fafutuka amma cikin kwanciyar hankali da girmamawa sukan karya dokoki masu wariya tsakanin farare ɗan ƙasa da waɗanda ba farare ba da zummar janyo hankalin majalisa akan wannan rashin adalci saboda bayan wata tela bakar fata mai suna Rosa Parks ta karya dokar Montgomery a jihar Alabama ta wajen kin tashi ta bada wurin zama ma wani matafiyi farin fata a motar bus don haka aka yanke mata hukuncin dauri daga bisani saboda wannan laifi wannan al'amari ya janyo hankalin kasar kuma aka yi ta samun karuwan masu tausaya mata a kasar baki daya Dr. King ya mutu yana da shekaru 39 sanadiyar harbi da wani dan bindiga ya masa a ranar 4 ga watan Afrilu shekara 1998 amma har yau aikin sa na gudana a kwana a tashi an kawar da dokoki masu nuna wariya kuma duk wani nuna bambanci ya zama laifi mai janyo hukunci a halin yanzu da muke bukin tuna Martin Luther King Jr. da irin gudunmuwa da ya yi ga al'umma shugaba Barack Obama shine bakar fatan ba Amurkin Afirka na farko da ya zama shugaban Amurka da yake kammala wa'adin mulkin sa na biyu a kwanan nan yar Martin Luther King Jr. Dr. Christine King Farris ta ce ban taba tunanin cewa a tsawon rayuwata zan ga wani daga cikin mu bakake na takarar zaman shugaban kasar nan tamu ba ta kara da cewa jagorantar mu da Mr. Obama yayi zuwa ga fadar shugaban kasa tamkar zuwa kasar alƙawari ne gare mu rayuwan Dr. King ta kammala ne akan wasu kalamai da shi kansa yayi yace ba tsawon rayuwa ba ingancin ta shine abu mafi muhimmanci Sharhin murya Amurka na yau kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Baba Yakubu Makiri ya karanto muku sharhin jaridun wato sharhin Amurkan kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kuma tsinda makansa cikin wata sabuwar takaddama da hukumomin tattara bayanan sirrin kasar kwanaki hudu kafin a rantsar da shi a matsayin shugaban Amurkan na 45. A wata hira da aka yi da shi a ranar Lahadi ta gabata, daraktan hukumar tattara bayanan sirri ta CIA mai barin gado, John Brennan, ya ce Trump ba shi da cikakkiyar fahimtar irin barazanar da Rasha ke yi ga duniya. Yana mai sukar ɗabi'an nan da Trump ke yi ta garzayawa shafin Twitter ya rubutu da zaran an yi magana a kansa ɗabi'ar da ya ce ba za ta kai Amurka ko ina ba. Shugaban Gambia ya yi jami'a gabatar da wani korafi a gaban kotu da nufin hana rantsar da shugaba mai jiran gado Adamu Baro a ranar 19 ga watan nan. Da kuma hana duk wata jam'iyya ta rantsar da zababban shugaba.
To a gaishe ka jama'a masu saurare nan zamu da sa'a sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana guji abokan aikin mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da Julie Gresham da engineer mu alheri ke muku fata alheri ko kwana lafiya mu kuma ƙara sauna lafiya da alheri.